Saka mai wuya.
Ina shugaban karamar hukuma, wani abu ya faru a wani ƙauye wanda muka yi bincike na kokop. Muka gano hakimin ƙauyen yana da hannu wurin taimaka musu, kuma a nan take na cire shi daga wannan sarautar har yanzu. Ina kalubalantar Abdullahi Shinkafi ya faɗi abinda gwamna mutawalla na yanzu yake karɓa a security board a matsayin shi na gwamna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sabon da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fata kuna nan kallon kamar yadda muke nan Washington DC. To a cigaba da kawo muku muhawara ta musamman daga jihar Zamfara, ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ke fama da rashin tsaro. Yau za mu duba zargin da ake na cewa akwai hannun sarakunan gargajiyan wannan jiha a cikin wannan al'amari ɗin. Sannan kuma me yasa ake ƙara samun yawan waɗannan sace-sacen yara na makaranta a jihohi irin ita Zamfara ɗin da Katsina da jihar Niger? Waɗannan na daga cikin abubuwan da za ku ji an tabo a wannan muhawara, wacce Sani Malumfashi ya shirya mana tsakanin Aliyu Abubakar MP da kuma Alhaji Sani Abdullahi Shinkafi, dukansu jigogin 'yan siyasa a jihar Zamfara. To malamai, bismillah.
Yanzu bari mu je ga tambaya ta gaba. Ina jin kai ne ma za ka ansa min, Malam Sani. Shin me ke janyo ƙaruwar satar ɗaliban makaranta a jihohin Zamfara, Katsina da kuma Niger?
To abinda ke janyo shi, kamar yadda na ce maka, sakaci akwai sakaci na gwamnati wanda ya ne za mu ba da sakacin nan ga gwamnatin tarayya. Domin gwamnatin tarayya shi kundin tsarin mulki na Najeriya. Shugaban ƙasa yan ba dama matsayin shi na shugaban hafsoshi na Najeriya shi ne commander in chief armed forces. Ki yake ba da dama a kai sojoji, a kai 'yan sanda, a kai waye, a kai waye a wuri kaza. Gwamna hannun shi kamar wanda aka ce an tsoci igiya ne, duk abin da shaharar tsaro wanda za a kai jami'in tsaro, to gwamna bai da haƙƙi gare shi. Za ka ji lokacin da aka yi garkuwa da 'yan matan Kagara, gwamnan ya hito ya yi bayani ƙarara cewa gwamnatin tarayya ta ba ta tare da shi, shi ne ta yi akwandanin nashi da Turanci ya ce ta ba ta tare da shi. Ka ga wannan kuma yawancin makarantu a zage suke zagin ba. Sannan na biyu, kamar yanzu matsalar da na gaya maka ta janye ne, ai kaga su ɗan ta'adda sun ci a gaida musu da mai gadi, a yi musu godiya da mai gadi. To kaga ana iya samun ɓata gari masu ɗora ba da bayanai wucen na sirri kan yanayin wuri yau sai su yi tsari su zo su yi wannan ta'addanci.
Yanzu na fahimce ka, ashe kam laifin ya zama biyu kenan. Kaga makarantu na ƙarƙashin jiha, tsaro na ƙarƙashin gwamnatin tarayya.
Tsaron gaskiya ne da iya zama biyu kam. Yauwa, tunda yanzu kaga ita makarantar Jangebi ba kamar yadda makarantar Kagara take ba, zagaye take. Domin sai da sun ka haura gate sun ka buɗe karatu. Abunan yara sai da suka buɗe su. To abun ba haushi a banta kai tsakanin gate ɗin su sojoji da gate ɗin makarantar. Gudu bai mita, idan dai ka ce mita 100 ba. Suka ce su sojoji an zo an zagaye su an abin an rinjaye su. Aka shiga aka ɗauko yaran nan an ta wuce da su ana tsare da sojoji. Wani mobile ɗin ɗaya a tantar ya harbi ka exchange to ko guda ko su biyu mutane suka tafi. Akwai bayanai da dama da mutane ke ta kawo wa tukawayawa wanda abin sai kai kanka ya canza maka tunani.
Ina zuwa a rufe ga shi Honorable Aliyu. Honorable Aliyu Abubakar, a gadonka me ke janyo ƙaruwar satar ɗalibai a makarantu? A takaice ne ke son ka ba ni bayani.
To abu ne na faɗa maka, lokacin da ta'addancin na ya fara magana satar shanu aka fara. Yanzu shanun sun ƙare an sace. Aka dawo magana ɗauka abinci da sauransu. Al'umman mu da suke karkara yanzu an talauta su. Babu shanu, babu tumaki, ba awaki, sai 'yan ƙalilan. Sai aka dawo magana kidnapping. Kidnapping din nan ya sa an talauta mutane. Duk wani wanda ke da arziki da haske a gari an ɗauke shi, ko an ɗauke iyalin shi, ya sayar da gonarsa, ko ya sayar da sharan da suka rage. Saboda haka mafi akasari mutanen nan da kake gani masu kidnapping din nan su ma suna da basira, suna da wayansu. To sai ya kai ga suna kidnapping din yanzu kuɗin da suke samu ya ragu ƙwarai saboda an talauta al'umma. To sai suka hito da wannan basirar cewa to bari su koma, domin ita gwamnati ita an da kuɗi, bari su koma ɗaukar ɗalibai. To saboda kaga wannan shi ne dalili na biyu kamar yanda Abdullahi Kafe fada wannan laifi ba laifi bane da zaka dauka ka sokan ka aza shi ga gwamnatin tarayya makaranta ta boko da primary school da secondary school akwai secondary school wanda mallakar gwamnatin jaha ce kuma su suka fiya kuma dukkanin su daliban nan da aka dauka har yanzu a daliban makarantun gwamnatin jaha ne aka dauka saboda kaga wannan haƙƙi ne na gwamnatocin jihohi su tsaya su fitar da tsari da za su kare makarantun nan da suke karkashin su ba aiki bane na gwamnatin tarayya
eh da ma na bayyana haka
yawa su wannan kenan to kuma kaga idan shugaba ya zama da cewa ka dauki responsibility din da Allah ya azama ka yi abin da kake yi kuma ya zama da cewa duk lokacin da ake dauka lokaci ana dauka wani mataki to kuma ana ma al'umma bayani halin da ake ciki kamar misalin da ya bayar da zun shi shinkafi na tsohon gwamna lokacin da yace ya aje sunan da ake kiran shi na chief security ai ba cewa ya aje makamin shi na gwamna ba to abin da yake nufi anan shine chief security officer ya dauka a yanda yake a rubuce a constitution haka ya kamata ya zama a aikace ya zama da cewa shine zai iya ba commissioner ɗan sanda umurni shine zai iya ba commander soja umurni wanda in ya bashi umurni ya kasa to yana iya hukunta shi to tunda ko bai iya yin wannan to kaga ya zama da cewa suna ne ga baki ko a rubuce a constitution gwamnati kai na chief security wanda harshen kafe ya bada misali da yana ansa security board to ina ganin wata kira bai fahimci abinda shi security board din ya ake yi da shi ko bai fahimta to whatsoever har ya faɗi kudin da Abdulaziz ya da yake karba miliyan 350 security board lokacin da yana gwamna to ina kalubalanta Abdullahi Shinkafi ya faɗi abinda gwamna mutawalla na yanzu yake karba a security board a matsayin shi na gwamna so jama'a za su yi alƙalanci za su ji abinda Abdulaziz ya da yake karba sannan za su ji abinda mutawalla yake karba a matsayin shi in kuma bai da masaniya to hanyar da ya bi ya gano Abdulaziz ya da yana karban miliyan 350 ya bi ta ya gano abinda gwamna mutawalla yake karba yanzu sai jama'a su yi alƙalanci
to bayana Arabu Sani Abdullahi kalma ɗaya biyu ka sani ko a'a sai mu bar wannan sannan mu je ga tambaya ta gaba
na san kudin da shi gwamna mutawalla yake karba ban sani ba amma hanyar da yake na jinin jano wancan zan biyo zan bi ta ta mai da
to in kuma ka gano muna sawa dan ka ba mutane bayani to wannan dan na ji ka wade ta ka fade ta wurare da aka yi ranka ya kai su uku
ai dan ka tana ce ma zan bi ku in dan kuma zan yi ma bayani ai ina fara so
muna so
yanzu magana shine cewa shin ina gaskiyar zargin nan da ake yi cewa ƴan siyasa da iyayen ƙasa wasu ma hada ko sarakuna na da hannu a cikin wannan harka na ta'addanci ta hanyoyi daban-daban ka yadda da shi bari mu faro da kai har wa yau ko da ka fara yin maganan bari mu tambaye Malam Aliyu ka yadda da wannan bayanin
na yadda da shi abin da yasa na yadda da shi ni ina shugaban karamar hukuma wani abu ya faru a wani ƙauye wanda muka yi bincike na kokop muka gano hakimin ƙauyen yana da hannu wurin taimaka musu kuma a nan take na cire shi daga wannan sarauta har yanzu so irin wannan hukuncin shi muke so gwamnatin yanzu ta yi wanda shi zai sa al'ummar jihar Zamfara su yarda da cewa lallai da gaske take yi wurin kawo ƙarshe na wannan ta'addanci ba a ce an yi bincike ba kuma an sa binciken kwandon shara
to ina zuwa ya yi haka Malam Sani Abdullahi ka ji wannan tambaya ka ji bayanin da ya dama kai ka ma riga ka yi shimfiɗa na game da wannan zargin kwamitin ku wanda kake ciki kun gaggano irin waɗannan abubuwan akwai wannan hujjar da za ka ɗan ƙara a kai ne to akwai nan babban sarki Nehemiya wanda aka cire bisa ga alaƙa da yake da ita da waɗannan ƴan ta'addanci sannan akwai uban ƙasar Kanoma ta fita dutse wanda shi ma haka ɗauke shi saboda wannan alaƙa da ya kai da ƴan ta'adda.
ta honorable annan ziyara baka ta dakatar da tara kuna uwayen kasa na kuriya a karamin hukumar mulki da shinkari na kware a karamin hukumar mulki da shinkari birnin saba a karamin hukumar a karamin hukumar mulki ta birnin saba kuma yadda a karamin hukumar mulki ta kasar da kuma sarakuna guda biyu uwayen kasa a kuma uku wani gari a cikin gari an kuma kama wani magajin gari gurbi ima a cikin to yana karnar karɓar kudin wasan ne zai goma ya kai ma yadda aka kuma aka raba da shi.
Na gaishe ku malami to da haka muka zo ƙarshen wannan kashi na wannan muhawara idan Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu zo mu ci gaba da duba abubuwan da ke janyo irin wannan rashin tsaro din da kuma wahalar shawo kansa a nan jihar Zamfara din kuma me ya alaka tsakanin rashin tsaron ita Zamfara din da jihohin da take makwabtaka da su irin su Katsina Sokoto Niger da kuma Kaduna sannan kuma gaskiya ne zargin da wasu ke yi na cewa wai barayin Zamfara ne suka yi ta Kano ta Kano suka je har jihar Niger suka sace ɗaliban kagarancin kwanakin baya duk wannan na daga cikin abubuwan da za mu taba da Allah ya kai mu mako mai zuwa muna fatar za ku kasance tare da mu yanzu a madadin su bakin namu wato Alhaji Aliyu Abubakar MK da kuma Alhaji Sani Abdullahi Shinkafi da kuma shi musamman Sani Malam Bashir da ya shirya muhawara din tare da Dr. Salihu Abdul ta hada man shi ne Aliyu Mustafa Sokoto a Washington DC huta lafiya.